أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar a yau muna 22 ga wata na 4 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka kin ya dace wa 27 din watan 11 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 10 a cikin littafin al-aqidatu as-safariniya kusan mun tsaya a ƙarshen babi ko kuma fasali da malamin yake cewa fil kalami ala al-qada'i wal qadari khayra ma taqaddama magana akan abin da ya shahi yarda da abin da Allah mai girma da buwaya ya hukumta ya zartar ya kadara a gare ka wanda su ne baitutuka guda uku 76 77 78 mali yace wa kullu ma qaddara aw qadahu fawaqi'un hatman kama qadahu dukkan abin da Allah mai girma da buwaya ya kadarta ko ya zartar to abu ne wanda yake tabbacacce tabbas kamar yadda Allah ya hukunta shi kadara shi walaysa wajiban alal abdir ridha sanan ba wajibi bane akan bawa ya yarda bi kulli maqdiyin ga dukkan abin da aka zartar la siyama ayyuka waɗanda suke na banna bi mana aikin sabo shi ma halitta ne da Allah subhanahu wataala to kaga zartarwar ubangiji ce to amma kai anan ba a yarda kai imani da shi ba lakin bil qada amma abinda zaka yi imani da shi shine abinda aka kadarta a gare ka yace bi annahu min fi'lihi ta'ala saboda wannan aikin shi ma iya daga cikin aikin Allah mai girma da buwaya koda baya da kyawu yace wazaka shi kuma wancan kenan nabi wanda na fadi kenan aiki alheri wancan nabi kuma aiki wanda suke fi'lul ma'asi yace min fi'lil ladhi taqala wannan aikin wanda shine ya aikata abu shi fasali na gaba fasalin da zai magana akan fil kalami ala zunubi wa muta'allaqatiha bayani akan abin da ya shahi ayyukan zunubai da abin da yake da alaka da haƙiƙin a sati da ya gabata mun karanta cewa zunubai kala biyu ne akwai abin da ake cewa al-kaba'ir sannan kuma akwai wanda ake cewa as-sagha'ir idan ka ce al-kaba'ir sune manya-manyan zunubai to wannan manya-manyan zunubai kuma bayani akan su ya zo a wurare daban-daban akan cewa wasu daga cikin malamai sun kayyade su ko sun takaice su akan cewa kabira ce guda 70 kawai wasu ka ce guda 40 ne wasu ka ce guda 50 ne amma akwai ka'ida da malamai suka dora bakan damiyar ka'ida mi ake cewa aiki wanda zai zamanto zunubi ne babba suka ce dukkan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawalin wanda ya aikata shi bai tuba ba a gobe kiyama Allah zai azabtar da shi wanda sai ya lissafa shi a cikin alkaba'ir ko kuma dukkan wani aikin da in mutum ya aikata shi a nan gidan duniya za a mishi haddi bi mana za a bulale shi ko a jehe shi ko na makamancin wannan wanda shi ne daga cikin kaba'ir sannan kuma duk wani aikin da aka yi alƙawalin cewa Allah yana hushi da mai yin shi ko Allah ya la'anci mai yin shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin shi to shi ma wannan ana ilga shi daga cikin manya-manyan zunubai to sannan kuma su ma manya-manyan zunuban kamar yadda bayani ya gabata su ma ta tafawatu bi mana manyan zunubai su ma suna shan bamban a tsakaninsu wasu sun hi wasu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi ingantacce yake cewa ihtanibu as-sab'al mubiqat, ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakar da dan adam. Sai manzon Allah ya ambaci shirka ga Allah, ya ambaci sihiri, ya ambaci kisa, ya ambaci cin riba, ya ambaci cin dukiyar maraya, sannan kuma da mutum a tai hilin yaƙi ya juya ya bar al'umman da yake tare da su, waɗannan duka suna daga cikin manya-manyan zunubai. A kusan anan muka tsaya sati da ya gabata, sannan kuma a cikin manyan zunubai akwai zunubin da shi yayi kowanne girma, shine shirka ga Allah subhanahu wataala. Bima'ana duk wani abin da dan adam zai aikata ya zamanto ya kishiyanci Allah subhanahu wataala a cikin wannan aikin, to ana lissafa shi a matsayin cewa kabira ce daga cikin al-kaba'ir. Kuma sannan kabiran ma ita ce manya, ko kuma ita ce mafi girma a cikin kaba'ir din ma, ya zamanto a ce mutun ya sanya wa Allah subhanahu wataala kishiya. Me yasa Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah mai girma da buwaya baya yahewa a hada shi da wani a cikin abin da yake ibada ne. Sai ya ce amma wa yaghfiru ma duna zalika, amma yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirka ga Allah ba, amma ba ga kowa ba. Sai ya ce liman ya sha'u ga wanda ya ga dama. To daga nan malamai suka ce babu wani zunubi a ban kasa wanda ya kai shirka ga Allah subhanahu wataala. Allah ya halicce ka shi kadai, ya wanzar maka da duk abinda zai wanzar maka tsanya so, kuma a lokacin da ka tashi bauta mishi sai ka rika hada shi da wani, to wannan shine mafi girman zunubi. An tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare daban-daban wani zunubi ne yahi. Manzon Allah ke cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya wa Allah mai girma da buwaya kishiya alhali Allah shi ya halicce ka. Kenan wajibi ne mutum ya kula da wannan. To daga cikin ayyukan shirkan nan kuma suna daga cikin abin da yake buwayan al'umma a yau. Al'umma ana so dole watakila ma da sunan addini a dora su sanya wa Allah subhanahu wataala andadan, yani kishiyoyi. Sai kaga la'alla ta hanyar malaminka, la'alla ta hanyar muqaddaminka, ta hanyar wane ne, sai kaga abinda ake ma Allah an san haƙƙin Allah ne shi kadai, sai a nemi wannan abin ka karkata shi zuwa ga wani daga cikin halittun Allah subhanahu wataala. Wannan ba karaman matsala bace ba, matsala ce mai girma. Wajibi ne akan bayi su tabbatar da cewa sun dayanta bauta ga Allah subhanahu wataala. Malik ke cewa wa sahibul kabirati inda ahli sunnati wal jamaa, yanzu sai matsayin mutumin da yake aikata kabira, bi mana laihi babba daga cikin manyan laihuka a wajen kungiyoyi daban-daban. Na farko kungiya ta al-mu'tazila, sannan al-khawarij, sannan yaso sai a zo a tike da magana ta ahli sunna wal jamaa. Su ahli sunna wal jamaa mutumin da yake aikata babban laihi idan zamanto shirka ne ga Allah subhanahu wataala, to wannan shirkan ga Allah yana iya hudda shi daga cikin musulunci. Bi ma'ana duk lokacin da mutum yayi shirka ga Allah subhanahu wataala, to wannan abu yana iya hudda shi daga cikin musulunci. Amma duk wani laihi diyan da ya kai ga girma, in dai ba shirka wace ga Allah subhanahu wataala, to kana nan a matsayinka na musulmi, kana nan a matsayinka na musulmi, musulmi mai laihi. Kamar da ƙarin bayani zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala. Su khawarij, khawarij fa innahum yukaffiruna ashabal kaba'ir, su auren su duk wanda ya aikata wani laihi babba, to wannan mutum kawai ya kafirta a wajen khawarij. Khawarij din mun yanzu sune waɗanda za ka ga suna kafirta mutane a dalilin aikin boko, aikin gwamnati ko na makamancin wannan. Wannan yana daga cikin fasara da za a iya yi wa al-khawarij. Duk wani mutumin da zai zo da wani abu wanda ya saba mana abin da yake kabira ce, to kawai su a wajen su wannan mutumin ya bar musulunci. Idan mutum ya yi ƙarya, ka ƙarya ai akwai alƙawarin azaba akan ta ko, to kawai mutum yana yin ƙarya su a tsarin su kawai ya kafirta. Idan kai gulman wani kawai ka bar musulunci. Wannan sune khawarij. Yukaffiruna sahibal kabira, duk mutumin da ya aikata kabira to su a wajen su kafiri. Sannan suna ƙarawa da cewa innahum khaliduna finnar, banda ma huta daga cikin musulmi, in ka huta daga musulunci sannan kuma a gobe kiyama zaka shiga wuta, zaka dawo a cikin ta. ولا يعرفون الفرق بين الكفار الاصليين babu bambanci tsakanin mutumin da musulmi ne ya aikata wata kabira a wajen su babu bambanci tsakanin shi da mutumin da ya zamanto kafiri ne can tagarin kafiri babu bambanci tsakanin su in ka aikata ka bar musulunci kuma zaka dawo a gidan wuta in ji khawarij kungiya ta biyu sunan al-mu'tazila al-mu'tazila suna cewa sahibul kabirati fi manzilatin bainal manzilatayn shi kuma yana matsayi tsakanin matsayi guda biyu kamar yaya suna cewa laysa bi mu'minin wala kafirin duk mutumin da ya ƙarya ko ya cin amana ko ya yi zina ko ya yi modi ko ya yi wane ne suka ce yana kan matsayi tsakanin matsayi guda biyu shi ba a ce mai ba mummuni ko ba a ce mai kafiri ba to akwai irin matsayin a babu irin matsayin imam musulmi ko kuma kafiri babu wani tsakatsakiya shine malaki ya ce wa hadha laysa lahu aslun fil islam yace wannan magana ta al-mu'tazila batta da asali a cikin musulunci a ce ga wani aiki in ka aikata kai ba musulmi ba kai baka cikin musulmi ko baka cikin kafirai to wannan babu wani asali da yake nuni akan irin wannan matsayi a cikin addini musa addini matsayi biyu sani kawai ko musulmi ko kafiri malike ce walakinahu qawlun mubtada'un lil-mu'tazila yace wannan magana ce a karan kanta ma kirkirarren magana ga wajen su mu'tazila suka ce wa idza mata wai idan mutumin da yake aikata kabira daga ce kabira duk wani abin da ka sani ho wanda a yau yana daga cikin abubuwan da ake aikatawa wanda illa mar rahim rabbuka wa qalilum ma hum ƙarya cin amana gulma tsegumi annamimanci cin dukiyar maraya wa su duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa suka ce shi ba musulmi bane ba ko ba kafiri bane ba sannan kuma idan ya mutu bai tuwo ba daga wannan aikin suna cewa wannan mutumin mukhalladun finnari sai ya dawoma a gidan wuta an ya shiga gidan wuta babu hidan wuta wannan sune al-mu'tazila sunan al-mu'tazila kenan su khawarij suka ce duk mutumin da ya aikata wata kabira kawai ya bar musulunci su ko mu'tazila suka ce a yana matsayi tsakanin matsayi guda biyu shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba sai magana ta uku ita ce magana ta ahlus sunna wal jamaa malike cewa fahum su ahlus sunna wal jamaa walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah wasaqun su suna tsakatsakin su ba sa tare da khawarij sannan ko bissa tare da mu'tazila falam yukaffiruhu kama kaffaratul khawarij mutumin da ya aikata kabira ba sa kafirta shi kamar yadda khawarij suka kafirta shi sannan kuma walam yukhrijuhu min al-islam kama akhrajathu al-mu'tazila sannan ba su hudda shi daga cikin musulunci ba kamar yadda su mu'tazila suka hudda shi sannan kuma walam yu'tuhu al-iman al-mutlaqa sannan mutumin da yake aikata kabira kamar ba a bashi ba imani a sake ba a hudda shi ba kuma daga cikin musulunci yana nan a matsayin shi na musulmi mu suke cewa ahlus sunna suna cewa fa huwa shi wannan mutumin zai zamanto imanin musulmi ne amma mai sabo kana nan a musulminka dan kai ƙarya sai zamanto kai musulmi ne amma mai sabo amma ba za a hudda ka daga musulunci ba saboda kai ƙarya kawai kamar da khawarij da su da mu'tazila su khawarij suka ce ka kafirta su ko mu'tazila suka ce a kana nan tsakanin matsayi guda biyu kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba to ahlus sunna su wasaqun baina zalika kenan mutumin da yake da imani sai ya aikata wani aiki daga cikin ayyukan kaba'ir in dai ba shirka bane ba to wannan mutumin yana nan a matsayin shi na musulmi mai sabo musulmi mai sabo to waɗannan sune kusan bayanan da malam ya kawo anan daga farkon wannan babi sai mu shiga cikin abiyat inda ya kawo su malam ya ce wa yafsuqul mudhnibu bil kabira kaza idza asarra bis saghira لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا ما ليت ويفسق المذنب متمن ديك المذنب شيني مي أيكتا ذنبي يفسق زي زمانتو فاسقي بالكبيرة ألوكتين دي أيكتا وان أيكي وان ديكي كبيرة تي bimana wani aiki daga cikin ayyukawa suke manyan zunubai ne kenan mutum idan ya kata aiki na zunubi babba sai da a kira shi da suna musulmi fasiki musulmi fasiki amma ba za a huta shi daga cikin musulmi ba kamar da su waɗancan suka yi mali ce kaza kamar haka al'amarin zai kasance idza asarra bisagira idan mutun ya nace akan aikata aiki wanda yake karamin zunubi ne amma sai zaman to wannan aikin karamin zunubi ka nace kana aikata shi ba dare ba rana to karshe zai jehwa ka zuwa ga matsayin cewa kai ma zaka zaman to musulmi fasiki musulmi fasiki idan ka ce al-fisqu a harshen larabci shine al-khuruj mutu a ce ya huta daga cikin wani tsari sai a ce wani ya zama fasiki al-fisqu abinda ake ni da shi a cikin shari'a al-khuruj an da'ati Allah shine mutun ya huta daga cikin yiwa Allah subhanahu wata'ala da'a wa qad yakunu kufran mithla iblis sana fasikanci kuma kala kala ne akwai fasikanci wanda yake dan kararrami akwai kuma fasikanci wanda yake babba kaga yanzu fasikancin da iblis ya aikata Allah ya tabbatar da cewa ya kafirta kaga fasikanci ne saboda ya huta daga cikin umurnin Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih sai dai iblis ya iblis ya kasance daga cikin aljannu fa fasaqa an amri rabbih sai ya huta daga cikin umurnin ubangijin shi a dalilin haka sai ya kafirta ya bar Allah subhanahu wata'ala to al'ayti hal lalle wajibi ne ga mutum mai imani ya nisanci duk abin da ake cewa kabira bi mana duk wani laihi da yake babban laihi ne to wajibi ne mutum ya nisanci shi sannan kuma kamar haka kaza idza asarra bisagira haka mutum zai zamanto almuslimul fasiq musulmi fasiki a lokacin da ka gwada naci akan zunubi wanda yake dan kararrami anan malamai suke cewa al-israru ala saghirati yusayyiruha kabira duk mutumin da ya nace akan aikata aiki sai ka ce a wannan aikin ayya daga cikin sagairu zunub iya cikin laihi wanda yake dan kararrami sai ka nace akan aikata shi yau ka aikata gobe ka aikata jibi ka aikata karshe wannan abin sai ya doke ka ya jefa ka zuwa ga manyan zunubai shi yasa aiki in aka ce wannan aikin saba ma Allah subhanahu wata'ala ne to wajibin da yake kan mutum musulmi mai imani shine ya nisanci wannan aikin gaba daya kar ka tsaya kana lissafi ai wannan kabira ce a wannan kuma sagira ce a in dai laihi ne kau ka bar shi saboda wannan aikin na zunubi da zaka rika aikatawa shine zai zamanto matsala a cikin zuciyarka ana maka dugo na bakin zunubi ana maka dugo karshe har ta kai wannan laihi ne sai mamaye zuciyarka kuma ka lura da wannan aikin sabo duk lokacin da mutum yake aikata aikin sabo yau in ya aikata za ka ganshi a cikin halin rashin jin dadi da halin rashin nutsuwa idan ya zama to a karan fari ne aikata wannan aikin idan ya saki sai kaga damuwar shi bata kai irin ta fari ba in ya saki aikatawa damuwar shi bata kai ta biyu ba in ya saki aikatawa damuwar shi bata kai ta uku ba to a haka har ta kai inda zuciyar za ta yi tsatsa akan wannan aikin irin shi Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasbun Allah ce bari dai waɗannan mutanen yayi tsatsa a cikin zukatansu ayyukan da suka kasance suna aikatawa da haka aiki in dai zunubi ne to wajibi ne akan mutum ya nisance shi malamai suke cewa la kabirata ma'al istighfari wala saghira ma'al israr suka ce la kabirata babu wani aiki babba zunubi mai girma in dai da istighfari sannan a daidai lokacin da kuma wala saghira ma'al israr kakkar raina laihi kace ai wannan zunubi ne dan karami amma kuma ka nace ka dukufa kana aikata wannan aikin bawa abinda ake bukata a gare shi tuwo zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine abinda malai yake bayani anan wa yafsuqul mar'u bil kabira wa al muznibu bil kabira mutun mai aikata zunubi yana zamantowa fasiki idan ya aikata aiki wanda suke zunubai suke manya manya yace kaza idza asarra bis saghira kamar haka hukuncin yake zai zamanto musulmi fasiki idan ya nace akan aikata ai zunubai suke kankana ne sai yace la yakhrujul mar'u min al imani idan mutun ya aikata kabira ko ya aikata saghira wannan abin la yakhrujul mar'u bai fitar da mutun min al imani daga cikin imani gaba daya amma kaga a wajen khawarij yayi mi ya huta bar musulunci shi yasa su khawari duk wani abin da mutum zai aikata kawai bai da uzuri babu uzuri babu larura babu wane ne kawai in dai zaka aikata abin da Allah ya hana to fa magana ta rige ta kare akan ta kawai ka bar musulunci a tsarin su
su ko mu'tazila suka ce a in mutun ya aikata wani aiki wanda yake na zunubi suka ce yana tsakanin manzila bainal manzilataini laysa bi mu'minin wa laysa bi kafirin shi ba musulmi shi ba kafiri ba su kuma ahlus sunna wal jamaa wasatun bainal zalika wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata khairul umuri awsatuha yace la yakhrujul mar'u min al imani mutum ba zai huta daga cikin imani ba saboda ya aikata aikin zunubi ko kabira ko sagira yace bi mu biqati dhanbi wal isyani bi mu biqati yani bi muhlikat a dalilin aikata ayyuka manya masu halakar da dan adam an dhanbi na zunubi wal isyani da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan kana da a matsayinka na mai imani amma mai imani wanda yake fasiki mai imani wanda yake fasiki to wannan shine abin da malaman bata ne kenan anan mun ji tawaiful dhalla bima'ana bangarori patattu duk wanda ya aikata kabira wasu hunta shi daga cikin musulunci wasu kuma sun kai shi manzila bayin da manzilatayn shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba ahlus sunna wal jamaa kuma suna tabbatar da cewa musulmi ne amma mai laifi ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mali yace wa wajibun alaihi an yatuba wajibi ne ga wannan bawan mai aikata zunubin nan ya tuba min kulli ma jara alaihi huba game da duk abin da ya gudanu a gare shi huba yani al-ithm ayyukan zunubai da aikata kenan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan kuma wajibi ne ga dukkan mutum a cikin rayuwa da muke mu zama masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah mai girma da buwa ya ja hankali akan haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali akan haka Allah yake ce a cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah yace tawbatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tuba wanda yake nagartaccen tuba ba tuba mazuru ba sannan kuma Allah ya ambata a wani waje cewa ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah ya kun daukan imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bimana duk abin da ka san kana aikata na ba daidai ba karka ce a na saba ko haka ake yi ko kaza a in dai aiki zunubi ne kai kokari ka huta daga cikin shi ya zamanto tsakaninka ne da Allah subhanahu wataala ko kuma ya zamanto a haƙƙin bayin Allah ne kake tabawa wajibi ne a gare ka ka gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda baka san ba yaushe mutuwa za ta iya zawo ta riske ka Allah yake cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah yake cewa tubu ku tuba ila Allah zuwa ga Allah jami'an gabaɗayan ku ayyuhal mu'minuna ya kuma su imani la'allakum tuflihun tabbas za ku samu rabauta a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan da ayoyi makamantan wannan da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al-hadith al-qudsi Allah mai girma da buwa yana cewa dan adam لو بلغت ذنوبك عناد السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي الله ce ya kai da adam inda zunubanka za su kai cikin samai da kasai ko kuma cikin abin da ya shahi fadin samai da kasai ko kuma daga saman zuwa kasa kasai guda bakwai samai guda bakwai a ce duka zunubanka ne a cike Allah ce ثم استغفرتني sai ka nemi gafara na akai in yahe maka Allah ce gafartu laka wala ubali zan gafarta maka ba tare da lissahin cewa ba wannan bawan fa shine aikata kaza a babu wannan lissahin Allah zai gafarta maka yaushe ne dan adam zai tuba a yanzu da yake da damar wannan tubar saboda tuba lokaci gare shi akwai lokutan da dan adam koda zai tuba to Allah ba zai karba ba daga cikin su akwai lokacin da mutun yazo gadan gashi na mutuwa ne zai irin wannan tuba ko ya tuba Allah ba zai karba ba a lokacin da rana ta huto daga yamma shi ba daga nan an rihe kohon tuba shikenan duk wanda zai tuba tuban shi ba zai samu karbuwa wajen Allah subhanahu wataala ba da haka mutun ya gango da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan tuban da mutun zai yi shi yake cewa ar-ruju'u ila Allah komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ka koma zuwa ga Allah ka yarda cewa lalle ka aikata ba daidai ba kana neman Allah mai girma da buwa ya gafarta maka yawan musulmi babu wanda daga cikin wanda baya aikata wasu ayyuka na sako amma wajibin bawa shine ya yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wani abu ka sani wani abu baka sani ba wani abu yazo ya jaka kaje ka aikata wani abin da ba daidai ba me yake bukata tuba to wannan tuban da dan adam zai yi iya da kyau ya kula da sharuɗan da su suke tabbata a lokacin da dan adam zai tuba daga cikin shuruqut tauba na farko an yuqli'a 'ani dhanbi bi ma'ana kabar aikin da kake aikatawa na zunubi malaci amma idza qala astaghfirullah amma idan ka zo kace ina neman gafarar Allah wa huwa muqimun 'ala dhanbi kuma a lokacin da kace kana neman Allah gafarta maka ma a lokacin ma kuma kana cikin aikin zunubi wannan ba irin wannan tuba ake bukata ba kuma wannan ba tuba bane ba saboda Allah ba zai karba ba dole zamanto a zaka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to zamanto wannan aikin da kake aikata na zunubi zamanto ka bar shi mutum ne zai zo aikata abinda ba daidai ba sai a ce wani ka ji tsoron Allah sai ka ce astaghfirullah muna tuba zuwa ga Allah alhali kuma yana cikin abin ba kenan ba ya da niyyar ya bari to wannan matsala ce wanda yana kai dan adam zuwa ga tashi ya kuma matsayin tabebben mutum asararren mutum wanda tuba bai aiki a kan shi Allah kiyaye abu na biyu an ya'zima an la ya'uda fil mustaqbal a duk lokacin da zaka tuba zuwa ga Allah game da wani aiki da ka aikata na ba daidai ba to kai azama a cikin ranka cewa ba za ka ƙara aikata wannan aikin ba kawai ka bar shi ne ka bar shi to daga cikin halin da zai taimaka maka ka bar aikin zunubi wajen tubanka shine duk wasu abakan da ka san kuna aikata wannan aikin tare ka rabu da su duk wurin da ka san in ka tai wuri kaza ne kake aikata wannan aikin ka fasa zuwa ka dauki duk wani matakin da zai tabbatar da kai akan cewa lalle ka tuba sannan ko ba za ka koma zuwa ga wannan aikin ba bi ma'ana ba za ka sake aikata wannan aikin na zunubi da ka bari ba to duk abin da zai kai ka zuwa ga nisantar wannan abu wajibi ne ka tabbatar da shi malai ya ce amma fa in kanat tawbatuhu muaqqatatun bi shahri ramadana idan zama to tubanka dama lokaci gare shi ba'ana dama ka sa mishi lokaci kawai yanzu ramadan ya zo shi kenan kun zama ibadun mukuran muna bautan Allah sahi da rana ba ji ba kakkautawa kuma kuna jira azumin nan yayi ya kare dai a koma abin da aka saba na da to wannan ko ka tuba Allah baya karban tubanka wanda kuma zaka samu irin haka kaga mutun ya kinku sosai amma fa ana ida ramadana sai kaga cewa kamar wani ifritu minal jinni ne bana an shiga aikata ayyukan suke na sabu ko kuma ya zamanto mutun tuban da yayi sai ta yi aikin hajji ne misali sai ce to yanzu bari a tattara komai da komai a bari ko kuma ya ta aikata zunubi sai ce ai in ya tahi aikin hajji in yayi zai komo ka yawmi waladatuhu ummuhu kamar yadda mahaifiyar shi ta yi shi to waɗannan dukkan matsala ne saboda shi ana so ne mutum tsakanin shi da Allah ya wanke zuciyar shi ya nagartar da ita ya zamanto wannan aikin da yake aikatawa na sabu ya bari ne malike ce ko kuma ka ga mutum yau aka ce maka ranar juma'a to ranar nan sai ya sayi zallabiya ya shiga na kamala ana ta istighfari da sauran abubuwa amma fa daga ranar juma'a ta wuce kuma shikenan ya koma abin da yake hallahi satin sama wani kuma ana samun shi a kasashen Laraba sosai ga mutum watakila sallar ma baya yi sai juma'a kawai suke zuwa suna sallah wasu daga ciki to waɗannan dukkan matsala ne a cikin abin da ya shahi tuba kenan wajibi ne mutum ya kiyaye sharadi na uku an yandama ala ma fata min zunubihi wa sayyi'atihi wala yansaha mutum yayi nadama game da abin da ya gabata na ayyukan zunubai da ya aikata idan ya tuno aikin da ya aikata na ba daidai ba ya ji takaici me yasa aikata kaza to wannan shine hakikanin tuba kuma a cikin tubanka dole a samu wannan amma idan ya zama tuba ne kai kawai saboda kaga uwar bari ba yanda za ka yi dole kawai dole ne ka tuba saboda ko da baka tuba abin da kake neman ba zai samu ba lokacin ko ya wuce ko yanzu a janda kurciya ne yanzu ka tsuha ko kuma akwai wadata yanzu babu wadata ko can akwai mulki yanzu babu mulki mana daman da ka samu na saba ma Allah damar ce ta kubce maka amma har yanzu zuciyarka tana hakin abin cewa ina ma wata dama ta sake samuwa ka koma to wannan ba tuba kai ba shi sa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah ce taubatan nasuha tuba na gaskiya nagartaccen tuban da za ka yi nadama akan abin da ka aikata ba zaman tuba an ka tuno abubuwan da kuka yi nada sai ka rika burge kanka ko kuma har ka rika faɗi ma ɗiyanka da jikokinka fuhon lokacin da kuna samari kaza kuke yi kuna makamancin wannan kuma ana samun wannan ko kuma mutum lokacin da yake mulki ya tak abin da ya ga dama kuma bayan ya ƙara mulki ba rika haba mu lokacin da muka yi kaza mu ne fa a garin da muka fara ka kaza sai ka ji wallahi mutum yana takaman su suka fara rawa ko wata haraka ta banza a garin da su suka fara ta kuma har ya rika takama yana faɗin wannan abu wallahi komai tsuban shi kaga ba abin da yake aikata ba to amma tuban shi ga wannan aikin babu shi me yasa saboda ba samu ba annadamu ala ma fata bai nadama ba bayi na dama ba kawai dama ce bai samu ba ko kuma ya fasa shaye shaye da zinace zinace saboda bai da kobi yanzu amma kuma ko yanzu wata dama ta sake samuwa za a yi wa in uttum udna hallo shi ma zai sake komawa to Allah kiyaye waɗannan abubuwa duka wajibi ne mutum ya kiyaye su a lokacin da ya zo tuba ka bar zunubin da kake aikatawa sannan kuma abu na biyu ya zamanto a kai niyya ba za ka koma zuwa ga wannan laifi ba sannan kuma ka riƙa nadama akan abin da ka aikata sharadi na hudu da malamai suke karawa shine an yaqlubal musahamata min al mazlumi wa yurda haqqahu ilayhi li anna haqq al makhluq la yasqutu illa idha adda ilayhi haqqahu aw samaha bihi dole abinda ka zalunci wani ka cuci wani ka yaudare shi dole ka maida mishi haƙƙin shi a lokacin tukun wannan tuban naka zai tabbatu a wannan bangaren bimana kai ne ka ci kudin mutane sai ka ce shikenan bari ka samu su kaso daga cikin malamai su je su yi umara su je su roƙa maka Allah ka ga na farko abin da za ka biya musu kudin su tahi menene datti ne dukiya ce wanda take ta datti kazamta ce inna Allah kuma tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakekke ne nagartacce ne baya amsa sai abu mai tsarki ko kuma ka hada suka aika su aikin haji a ce an je a yi maka addu'a abubuwan da kai na babake ne da wane ne Allah kiyaye ka Allah kare ka daga hauda bala'i da wane ne to wallahi duka wannan kana fata maka lokaci ne dole haƙƙin mutane sai ka doka ka maida musu abin su ka ci jikan mutum dole ka maida musu ba wata kalar addu'a da za a baka kai a ce Allah ya gafarta maka wannan jikan babu ita sai dai kawai abu ɗaya ka yawaita ayyukan alheri in baka da misali ko na makamancin wannan ka yawaita ayyukan alheri saboda gobe kiyama a samu abin da za a biya shi kuma ka dan samu abin da zai saura Allah ya maka rahama kan gidan aljanna amma dole sai an biya shi lazim to anan kuma babu dukiyar da ta yi hatsari saboda dukiyar al'umma kudin gwamnati kudin kasa kudin da ake ga kudi ne na banza ana lissahin cewa ga kawai kudaden da ba a san ba mai su sannan kuma in kai kake mulki duk abin da kai kawai ya halatta ku aikata badakala ku shahi trust din ku goge komi da komi watakila ma dosiyan ku badda su ko ku kona su ko ayi gobara ko da makamancin wannan wallahi zaka samu wannan abin da ka aikata a wajen Allah a halarce wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada din yanda zaka badda taras anan mutane ba su gane ba ba a fahimce da kasa da ba haba bawon Allah duka shekara nawa zaka yi duka ina rayuwar taka take duka bai wuce ba yanzu kowa an jima kasa ta kayi wane ne an yi duk abin da aka yi kuma shikenan ka zo ka mutu ka bar waɗannan abubuwa a nan gidan duniya kai kuma kana can cikin kabari kana amsa tambaya daka al-ghushu a cikin dukiyar al'umma wannan shine mafi bala'in hatsari al'umma take ciki kusan mutum miliyan 24 in ka ci biye wannan biyan ta mutum miliyan 24 ce wannan mutum miliyan 24 na sai sun tambaye haƙƙinsu a wajen Allah a kanka a kan wannan biyar tasu da ka taɓa hatsarin ba na wasa ba ne ba amma a yau mun ɗauki siyasa a matsayin aiki ba ka ba ne ba kaga mutum bai komi kawai ɗan siyasa ne siyasa aikin gwamnati ne kasuwanci ne ba kasuwanci ba ne ba aikin gwamnati ba ne babu inda aka ce a gwamnatance siyasa aiki ne imana kai ma a matsayi kamar a cikin function public kake babu wannan amma sai ga mutum la haza wala zaka shi ba ɗan ba kasuwanci ba shi ba wannan ba kawai ɗan siyasa ne wannan al'amarin da hatsari ne mai girma a cikin tahiyyar zamantakewar al'umma na yau da gobe a duniyance ma baka ga ƙarya ya yawaita a cikin al'umma da sunan siyasa ha'inci da rishin sanin ya kamata da rishin sanin dacewa ya yawaita a cikin al'umma kuma duka da sunan me da sunan siyasa kana ga in dai kana tare da siyasa kaza ko siyasa kaza to duk abin da kai kawai halal ne ba matsala alhali wannan dukiyar fa ba ta farti kaza bane ko farti kaza dukiya ce ta al'umma duk wani mutumin da ya kwana a Niger yana da haƙƙi a cikin wannan dukiyar wallahi shi yasa daga cikin halin magabata da suka san abin da suke yi ana neman mutum a bashi responsibility yana gudu mutane da yawa aka nema a nada su gwamnoni suka bace aka fasa jin labarin su a cikin rayuwa a can suka yi suka mutu Umar ibn al-Khattab din labarin shi da ake badawa na adalcin da yi yana cewa a wannan duniyar ina fama in huta daga cikin ta laliya wala alayya ya zama ban ni da komai kuma wani bai da wani abu a kaina yace wallahi inna huta daga duniya a haka ban bar komai ba babu wanda yake bi na komai alhamdulillah to amma ayo tunaninmu saga kuma waɗansu daga matasa ne tumun da yake matashi yaushe gane shi zai waye zaman to kawai ɗabi'a shi wai shi kawai siyasan siyasa ne shi ne abin da yake takama da shi yake kaza da shi yake kaza da haka wajibi ne mutum ya tuba idan kana da haƙƙin mutane a kanka dole sai ka mai da musu haƙƙinsu babu wata kala addu'a da za ka yi ko makamancin wanda mutane da su ya so a ce haƙƙinsu ya saraya baya saraya yana nan wallahi hallaka ce mai girma kaga mutum ana a bashi shugabanci yana kuka saboda hatsarin da yake ciki ka duba lokacin da aka nada Abubakar Siddiq ka duba lokacin da aka nada Umar ibn al-Khattab lokacin da aka nada Usman Ali da sauran khalifofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane suna gudun abin suna kyama Umar yana mulki akai fari mutane zamanto abincin da za su ci musu da a gidan shi bushashshen gurasa yake ci bushashshen gurasa irin biredin da ake a kwaba fulawa a sa ta a hada wanda icce idan ya zahi a tona kasa a sa a ciki haka ake gurasan nan tsabagen tayi tauri batta ba a iya ci sai an jika ta haka yake ci yana matsayin amirul mu'minin yana cewa cikin shi yana kara yace wallahi ki karan da zaki ba za ki ci wani abu mai romo ba sai ran da Allah ya hudda al'umma daga cikin matsalar da suke ciki ana nada shi shugabanci ya kira yau diyan shi su Abdullahi yace ku sani a idan mutane kuna da wata daraja ta musamman wallahi duk mutumin da na kama yayi wani abu da ba daidai ba in ana bulala 100-200 zan muku haka suka rayu amma mu yanzu a yau kawai duk wanda aka ba wata wani matsayi ko mai karancin matsayi me yake yi kuma yake yanzu ayi ya tara yanzu ayi ya samu yanzu ayi yayi kaza shine abin da aka sa gaba to kai a tsarin duniya ma waye ce maka duniya tana ci gaba a haka nan bari ma magana addini duniya ba ta ci gaba haka nan su waɗanda ake ga su ne abin kwaikwayon a je a gani suke rayuwa ta bangaren mulkin su ma tamu anan kawai abubuwa karazube kowa iya da niyya da wanda yake sama da wanda yake kasa kowa dai burin shi ya za a shi dai samu ya tara to al'umma ba ta ci gaba a haka ko ba wani labarin da za a iya kaiwa a haka bayan babban matsalar da take jiran dan adam a wajen Allah subhanahu wataala sai ka tara ka gama raskona ka gama heka kama hanya sai ka mutu shikenan lissahi wannan abin yana kanka haƙƙin al'umma nan yana kanka wajibi ne ka karantar da iyan al'umma da Allah baka mulki dole ka karantar da su su ne maganganun da suke cikin maganganun da Muammar Qazzafi yayi a lokacin kahin a kashe shi a lokacin da yayi musharaka zama da ya tahi na biyu ga watan September a shekara ta 2011 ne ko da 10 ne da aka gayyace shi shine maganar da yake yace kuna magana majalisar dinkin duniya tana magana akan haƙƙin dan adam a daidai lokacin da ɗan adam sai ya bada kuɗi zai karatu a daidai lokacin da ɗan adam sai ya bada kuɗi in bayyana da lahiya za a mishi magani ƴanci me kuke magana ƴancin wani alalata mutane ne ba shine kawai ya za a yi kulalace ku balbalce ku sagarce ku zamanto tantiran mutanen banza shine yancin wallahi shine yancin yanzu magana da ake na abin da ya shahi auren wuri kar aurar da yara sai sun kai shekara 18 dan Allah yanzu ka je nan tudun jamus waɗannan yaran da za ka gani ga su nan kankana ba su yi hicincanta a kula da haƙƙinsu ba ka duba ka ga yanda suke rayuwa a cikin bala'i da tashin hankali menene riba a cikin iskanci wallahi babu mi zai hana a matakin na gwamnati a zauna a yi tsarin da waɗannan yaran ya za a yi ko aikin hannu ne a kawo su a koya musu a ba su jari su yi ayyukan da za su riƙa dogara da kansu wasu yanzu wani babu magana a kansu kuma har takarda suke cire da sunan gwamnati zaman kansu da suke yi wai a zo kuma maganan da za a yi magana ne akan macen da za a aure ta a kai ta gidan mijinta zai kula da cinta da shanta da inda za ta zauna da lahiyanta da duk abin da rayuwarta yake bukata a kai shi yake wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah ya dora maka askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum duka wannan sune abin da ake tsarin aure a bar hadawa tsakanin tsarin auren musulunci da tsarin auren arna mu ba arna bane ba mu musulmai ne ko muna da ka'idodin mu da addini ya dora mana a harakan da ya shahi aure da harakan ma da ya shahi aihuwa addini ya ji hankali akan aihu wannan kuma ma'lumun min addini bi darura wannan abu ne sabit bi arkanihi a cikin musulunci Allah yayi umarni akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan haka kasancewar mutun ya aihu ba a ce ba kuma ya zauna ya zamanto kallun alal nas ya zamanto yauni akan mutane sai aka bada kuma umarni a gehe ɗaya cewa duk wanda ya zo duniya ya yi kokari mafi tsarkin abincin da zai ci shine abin da shi ya ciyar da kanshi kenan dole a tashi a yi aiki Mao Zedong wannan mutumin da ya ka juyin hali a ƙasar China me yake cewa ƙasashe ne wanda suna fama da matsaloli a wasu lokuta yace alal wanda suke rayuwa a cikin China sin wajibi ne ga kowa hannaye da kake da guda biyu wannan hannun ka ci da kanka wannan hannun ka ci da wani haka ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata wannan mutane ba suna magana bane in kana magana akan ba magana akan addini bane magana ce akan rayuwar duniya suna da sama da mutum miliyar 1 da duniya idan ka doki al'ummar suke rayuwa a saman doron kasa ba miliyar 7 bane da wani abu to su suke jan miliyar 1 kusan da rabi amma hadhihi al-muntajat ka duba abubuwan da ake gaba ɗaya nau'in sin ne al-insanu rizq dan adam arziki ne idza stusmira amma bai yi wa abar abubuwa a sake komi a lalace yanzu misali irin waɗannan tashoshi da ake ka ana girkawa mutane su riƙa barin abubuwa yara suna kallon fitsara suna kallon rishin aiki da dabanci da wane ne dole yara su tashi akan halin da bai da kyau ba mutum nawa yake da yaro uku sun gagare shi su wane ne suke cika mota maza da mata su sha giya su riƙa kaɗe mutane a babban birni masu iya biyu uku ne wajibi ne al'umma idan tana so ta ci gaba kamar hatta a tsarin rayuwa ka duba menene yake sa mutane su ci gaba kada zama to maganar ka hashu ne mana ga abinda ake magana akai kuma kana kai kana magana akan wani abu daban to zaka samu waɗannan kungiyoyi ko kuma wannan kungiya ita lasiya ita majalisar dinkin duniya abin da suka sa a gaba kenan kamar wani dama ne aka samu aka kirkiri wata kungiya wanda za a riƙa ci da gumin wasu a duniya kuma a daidai lokacin da akwai ƙasashen da su ake gani a matsayin manyan ƙasashe a cikin duniya ta musu magana ya wuce a lissafa sun ƙi sauraron ta ƙasashen da suke da haƙƙul i'tirad haƙƙul fito droit de veto majalisar ɗinkin duniya ta isa ta musu magana su saurare ta ba ta isa ba ka duba fa wai rayuwar da ake yanzu kamar kawai wasu mutane da suka naɗa kansu su za su yi abin da su ga dama ku ko buku isa ba alhali ku ɗiyan adam ne su ɗiyan adam ne ku ƙasa gare ku su ƙasa gare su sannan daga cikin manuhohin ita wannan ƙungiyar da ita ce mafi yawanci take kai kawo a kan yaɗa ta an tashi alfahishatu fil ladina amanu me ya gurinta shi ne lalata al'umma wallahi la aqallu wala akthar min hadha. Babu inda dan adam yake samun daraja da nagartuwa da ya sanin cewa shi wane ne sama da cikin tsarin addinin musulunci. Duk wanda ya bar addini zai tozarta ya kaskanta. Kasashen da ake cewa sun ci gaba suna kiyaye haƙƙin mata. Akwai hotel inda ake bada labarin idan ka zo cin abincin da zaka ci, mace za ta zo tumbur ta kwanta a saman teburin da zaka ci abinci, a dora asirin a saman ta. A cikin kasashen Arabba ka duba da ake zubar da su. Mu ko mace tun daga lokacin da aka aiho ta har ta bar duniya, wanda kaga ya walakanta ta to bai san addini ba. Wanda kaga ya walakanta ta bai san addini ba. Kaga addini bai bar mace ba ta zauna haka nan kawai ta zaman kanta. A kowane mataki daga cikin matakan rayuwa kula ake da ita. Abin da yake da tsada yake da muhimmanci shi ake kulawa da shi. Huwa alladhi yusali. Kaga aka aiho ta, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da Allah ya bashi aihuwar diya mata guda biyu ko kuma guda uku ya kula da tarbiyyar su, ya ciyar da su, to wannan mutumin alƙawalin shi gidan aljanna ne. Wace daraja take wannan daraja? Babu. Sannan kuma wajibi ne a gare shi wanda ya aihe su ne ya ciyar da su, ba in yana so bane ba. A wajibi ne a gare shi. Idan ta wuce daga cikin wannan kewayen mahaifinta za ta koma kewayen mijinta. Shi zai kula da ita ya kiyaye ta ya katangance ta. Aka ce kan wata huta wani rana ya bige ta, ta zauna cikin gida a cikin mutunci da daraja. Kai kuma kaje ka bi kasuwannin ƙauye, kaje kasuwa, kaje wajen aiki, kaje wane ne, ka tattaro ka kawo mata garin, tana zaune ba ta da matsalar komai, ta kula ta tarbiyantar da yara wanda za a hudu wa al'umma ɗiyan da za su iya amfana al'umma. Sai aka zo aka ce ki yi watsi da yara na hoto ke ma ki ka fada da ka fada. Yanzu nan ba jima'a da aka raba shi su mulla prefe da aka raba an ba mu mace uku go wata hoto a radio tana cewa su musu yarda ba an take haƙƙin su wale ne bai Allah. Haƙƙin ki yana gidan mijinki, ki je ki zauna ki tarbiyantar da yaranki, kakki aiho wa mutane guba da bala'i, kin huto waje bikki da lokacin su. A irin wannan lokacin ne ake samun iya ka ga yaro yana bayya shiri da mahaifiyar shi. A irin wannan lokacin ne me yasa uwar ba ta yi abin da ya kamata ba a lokacin da ya kamata, ta watsar da shi, ta huta, wai ita nema take gaba ɗaya rayuwa an gina ta akan munana wa Allah zato ne. An ji kai aure, ya za ki aure kaɗai ki zauna sai ana wani abu namiji bai da kat, wace miki bai da kat? A lokacin da kika tashi yin aure, ai addini ya ja kunnen ki, wa kamata ki aura. In dai kin bi addini biki bi duniya ba, sai zaman to kowa nema ne yake, waye yake da aiki mai girma, waye yake da kuɗi, sai ki je walakancin sai zaman to limkin ba limki ne sama da wanda talakan zai miki. Kin ki bin addini, kin je kin yi abin da ke ga dama, ƙarshe ki zo a walakanci. Amma ki kula da addini, ki bi shawarar manzon Allah wajen zaben miji, wallahi biki tabewa. Zai kula da ke ya kiyaye miki mutuncin ki, kiyaye miki darajar ki, sannan kuma ɗiyan ku za su sa cikin yanayin da ya kamata. To kin ki tarbiyantar da su, ke da kanki dukki da lokacin kanki da kanki kullum kina yawo. Ki awa bakwai a waje, awa takwas, wata in ta kada ta tai sai sati mai zama za ta dawo. Ɗiyan ki suna ina? A hannun mai aiki, a hannun kakanninki sun tsuha. Wannan rashin tausayi ne. Kaga an talallabi mutum, an rene ka, an sha wahala ka, ko kuma da yake aihuwa ka rika miƙa musu. Ka rika miƙa musu bayan sun wahala, sun yi abin da ya kamata, maimakon ka ajje matarka ita ma ta yi aikinta, ba za ta yi ba, sai dai ta huta, kai kuma ka kwashe su ka kai su gidan uwayenka. Karshe su ila sata su durƙusar da ita. Yawan tattalin yaro tashi hankali. To mace idan ta bar mas'uliyarta, ta bar abin da ya kamata ta yi, to ba abin da zai hana al'umma ta fandare. Iya daga cikin manufan da ya sa su waɗannan mutane suke ihu a kan cewa dole sai mace ta huto. In mace ta riga ta huto, an ƙare ba. Magidanta nawa suke aikata ayyuka na zinace-zinace saboda matansu musu da lokacinsu? Wallahi suna da yawa. Dama Allah ita kaɗai ce, kuma ta zo ta kaɗa ta yi kaza, ta kaɗa ta yi kaza. batta da lokacinka batta da lokacin gidanta batta da lokacin diyanka ita aikin ta kawai ta sa gaba yanda take tsoron take kaffa kaffa da faturan inta a wajen aiki wallahi kai ganin ka take shara ko wani ke kuma dirran da mata suka mallaki wani abu a hannunsu ba kowace mace take nutsuwa ta yi abin da ya kamata me suke da kudin uwayensu a cikin wahala sun ki taimaka musu ƴan uwansu a cikin wahala sun ki taimaka musu sai gasa na kayan sawa da kayan daki da wane ne ba shi wani ake to in aka bar addini in aka bar na Allah sai kowa ya ga ba kyau yanzu jajen da aka yi a consejil ministry da aka ce yara suna lalata ai kamata ya a duba a ga menene yake lalata su me yake lalata su kullu mauludin yuladu ala alfitra akan fitra a daidai Allah halice su ku karkita su a daidai Allah halice su ku ne da suka fado duniya kuka rikita su da abubuwan suke kewaye da su na bangaren da ya shahi rayuwa kenan sai ku duba ku ga menene matsalan da ya kai yara suka lalace Allah shirye mu ala ayyati hal dai mutum in ka ci haƙin wani dole ka mai da mushi ba wani abin da zaka yi na cewa ai addu'a kaza kuna makamanci wannan ba wani addu'a da zai yahi maka haƙin wani Allah kiyaye malike cewa wa yaqbalu al-maula bi mahdi al-fadli min ghairi abd al-kafir al-munfasil wa yaqbalu al-maula Allah mai girma da buwa yana karba bi mahdi al-fadli da tsantsan falalar shi me yake karba tuba yake cewa min ghairi abd al-kafir amma tuban da Allah yake amsa ba daga wajen kafiri ba Allah yana amsa daga wajen wa mai imani me yake cewa min ghairi abd al-kafir munfasil wanda yake ya rabu da imani munfasil an al-iman ai allazi fasala an al-iman wanda ya rabu da imani zan canje tuba Allah amsa bai taso ba tuban shi na farko shine imani yawa daga lokacin tukun zai shigo cikin layi malaka ta Allah ba zai karbi tuban kahuri ba malam ya tub min kufrihi bi diddihi fayartaji an shirkihi wa saddihi malam ya tub matakar bai tuba ba min kufrihi daga kafircin shi bi diddihi da kishiyar kafirci kishiyar kafirci shine mi imani go kenan dole sai ya bar kafirci ya zo imani a lokacin tuku Allah zai saurare shi fayartaji ya koma an shirkihi game da shirka shi da yake yi wa saddihi sannan kuma da katanguwa da yayi wajen bin Allah subhanahu wataala ya zama to mai bin Allah a lokacin imanin wannan bawan zai nagartu mali ce wa man yamut wa lam yatub min al khata fa amruhu mufawwidun li dhil ada aw mufawwidun li dhil ada yake cewa man yamut duk mutumin da ya mutu wa lam yatub bi tuwa ba min al khata mutun ya mutu bai tuwa ba daga kusakuran da yake aikatawa ayyuka da yake aikatawa da ba daidai ba ya mutu bai tuwa ba to wannan mutumin shi fa amruhu mufawwadun ai al'amarin shi za a bar shi lidhil ata ga ma'abucin badawa shine Allah subhanahu wataala kina al'amarin shi za a bar wawa za a bar ma Allah mutum ne ai ya mutu misali mashayin giya ne ya mutu bai tuwa ba mazinaci ne ya mutu bai tuwa ba a kalkal modi yake ya mutu bai tuwa ba ko kuma ƙarerake yake ko annamimi ne ko gulma yake ya mutu bai tuba daga waɗannan ayyuka kai ba za ka zo ka ce ai wannan mutumin kafiri ne ko ku a wannan mutumin dan wuta ne ba aikin ka bane ba fa amruhu mufawwadun lidil ata al'amari shi bararre ne ga wanda yake bayarwa shine Allah subhanahu wataala kai dai ya mutu abinda ka sani tare da shi musulmi ne yawa Allah mushi rahama ka kare Allah in ya ga dama wannan aikin Allah kama shi da wannan laifi idan Allah ya ga dama kuma ya gafarta mushi wancan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya ya ji wani mutum yana cewa ai Allah ba zai gafarta wa wani ba sai Allah ya ce man alladhi ya ta'ala alayya waye yake muni karan tsaye Allah aghfira li fulanin cewa ba zan gafarta wa wani ba Allah ya ce ghafartu lahu shi da kake ga cewa ba za ka gafarta mishi Allah ya ce na gafarta mishi kai kuma da kake takama da aikin alherin Allah ya ce wa ahbattu amalaka na rushe aikin ka gaba daya Abu Hurairah yake cewa a wata riwaya wannan mutumin da yake wannan maganar abid ne wani mutum ne mai kokarin ibada amma babu ilimin addini kaga hatsarin jahilci ko na'am Allah kiyaye ne kuma ta insha Allah ta'ala mu daka ta kenan sai afwan saura baiti daya to almuhim mu bar shi kenan zuwa satan sama insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.
Gracias.